الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم باين سواتا الدين المسلم في أوان الرنامي البركة تأشيرين دباقي lawatar rabi'ul awal a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma muna 22 da 3 ga watan 10 shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel. Allah ya kara masa lafiya da imani. A ci gaba da karatu da muke na al-arba'un an-nawawiyya. Yau za mu tashi akan hadisi na 28 wanda ƴan uwa idan za su yi doguwar mulahaza za su ga 26 da 27 da 28 kusan hadisai ne da suke tafiya kafada da kafada. A dukkanin su manzon Allah ya nuna mana kofofi na ayyukan alkhairi da yadda za a samar da alkhairi din. Idan da za a kididdiga maka abubuwan da suke shiga cikin alkhairi, wata kididdiga ba za ta iya badawa ba. Sai manzon Allah ya bada dunkulalliyar ka'ida, kawai ga yadda ake gane abu mai kyau ne abu mara kyau ne. In ka gane mai kyau ne ka aikata, in ka gane bai da kyau ka kauce masa. Shine abin da hadisi na 27 zai karantar da mu. Hadisi ne guda biyu daga sahabbai guda biyu da lafuzza daban-daban amma ma'ana kusan guda daya. Hadisi na farko Imam Muslim ya rawaito, hadisi na biyu Ahmad ibn Hanbal da kuma Ad-Darimi su suka rawaito shi. Na farkon Imam an-Nawawi yace anin Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يتي البر إتنقرت أيك وقري مسلم كاوى والنبي دسنا دوكان البر. To menene nagarta? Sai yace husnul khuluqi, kawai kyawawan dabi'u. Duk dabi'a mai kyau to tana faduwa cikin albirru. Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci albirru sau da yawa a cikin alqur'ani da kuma nuna cewa wa addinin yana cikin albirru. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra har zuwa ƙarshen abubuwan da Allah maɗaukakin sarki an tsufsafa. Akwai haƙoƙin Allah, akwai haƙoƙin manzanni, akwai rukunan musulunci, akwai rukunan imani, akwai mu'amala, akwai zamantakewa a cikin duk albirru ɗin. Kuma duk abin da kuka gane albirru ne, kyakkyawan aiki ne, sai ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa. In dai kun gano abin nagarta ce, kyakkyawan aiki ne, to ku taimaka wa juna a kan shi. Wannan shi ne addinin musulunci, ta'awanu alal birri wat taqwa. To sai yace albirru husnul khuluq, kyawawan ɗabi'u. Duk abin da al'umma suka yadda mai kyau ne, zuciyarka ta natsu mai kyau ne, shari'a ta tabbatar maka mai kyau ne, wannan yana cikin ayyukan nagarta ka aikata shi. Wal ismu, manzo Allah ya ce shi ko abin da ake kira sabo, ma haka fi nafsik, shi ne abin da ya je ya dawo a zuciyarka. Shi ne kalmar haka, ai taraddada. Duk abin da ya ma kai komo a zuciya, kai bari in je in aikata kaza, sai ka ji gabanka ya faɗi, zuciyarka ta ƙi natsuwa, ka zauna ka tashi ka kalli hagu ka kalli dama ka kasa samun natsuwa, wannan abin yana gaya maka ba daidai ba ne, bai dace da shari'a ba. In shari'a ce kai tsaye ko za ka aikata, wani ismu ma haka fi nafsika, abin da ya kai komo a zuciyarka. Wannan shine siffar zunubi na farko ko laifi. Siffa ta farko, zuciyarka ta ki karɓarsa. Siffarsa ta biyu, wa karihta an yaqali alaihin nas, ba ka so mutane su gano wannan abin da ka aikata wannan zunubi ne duk abin da kake koyewa baka so a san kana aikatawa so wannan abin zunubi ne eh mutane sai ga kake to gurin ga yan tsurkuna an ga yan sa ido yake na guri ya baci ga yan gulmana dub ka udu ka uya ka sa tinted ka duka alama ce ta wannan ta zunubi ce karihta an yattali alaihin nas baka so mutane su gano wannan aikin naka wannan aikin zunubi ne wannan ita ce riwaya ta farko ita ce kuma riwaya ta muslim sai riwaya ta biyu yace ita kuma an karbo ta daga wadisa ibnu ma'bad radiyallahu anhu qala shi kuma yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ina zuwa wajen shi fa kala sai manzon Allah yace da ni je ita tasalu anil birri kazo ne kai tambaya akan nagarta kazo ne kai tambaya akan ayyukan addini wannan yana zuwa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kenan je ita tasalu anil birri kazo kai tambaya ne akan nagarta qultu na'am sai yace haka ne ya manzon Allah shine abin da ya kawo ni kala sai manzon Allah ce masa istafti qalbaka tambayi zuciyarka in kana so ka gane aiki mai kyau ne ko mara kyau ya dace ko bai dace ba kwankwasa zuciyarka ka tambaye ta tayi dak kaji ta fadi kaji ka tsorata kaji jikinka ya dan yin haka so wannan zuciyarka tana gaya maka wannan bai dace ba ta istafti kalba tahin farko tambayi zuciyarka abinda ta fara gaya maka to wannan shi ne daidai albirru sai manzo Allah ya sake bashi yace shi nagarta maqma annat ilayhi an-nafs abinda zuciya ta kwanta da shi abinda zuciya ta nusu bata motsi bata daka bata tashin hankali wannan yake kira albirru at-tuma'nina ko in an yi ruku aka ce wa tuma'nina tu fihi in an yi sujada ita ma aka ce wa tuma'nina tu fiha kowane kashi ya kwanta ya daina toro ko ya daina motsi wannan ita ce ake kira nutsuwa to in ka ji zuciyarka a kwance take lif to baka da tashin hankali wanda ya tashi karfe 2 dare yayi alwala ya tsarkake niyya yake so yayi sallah tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wannan akwai abin da zai tada masa hankali ko da an ganshi yana sallah cikin dare wanda yayi wajen gidan karuwai fa karfe 3 na dare aka gani yana bin duhu da Allah ko dan bijilanci ne ya fito ya yake ji a ransa zai ji zuciyarsa ta dan masa dar wannan dar din da za ta yi tana gaya masa abin da yake aikatawa ba daidai bane duk abin da zuciya ta nusu ta kwanta da shi wannan shine kyakkyawan aiki albirru maqma annat ilayhi an-nafs waqma anna ilayhi al-qalb a san rai ta kwanta da shi zuciya ta nusu da shi da rai da zuciya a wannan hadisin sune suke hukunta maka albirru menene tsaka bambanci tsakanin rai da zuciya menene bambanci tsakanin rai da zuciya na rai ba a ganin sa zuciya ana ganin ta masha Allah kada bayani wala mashari kana kusa da shi me yake cikin zuciyarsa bayan mun fita daga nan aha me ba mace tsakanin rai da zuciya na'am na rai iri ɗaya ne na kowa Allahu akbar na'am ita kuma zuciya fa na daban-daban ce masha Allah kana da yaya kana da gani na kai ɗaya ne kawai na sai yan uwa mata duka ranku iri ɗaya ne rana ɗaya kuka zo rana ɗaya za ku koma ubarai ba ne نعم النفس القلب abu dai ne ko suna da bambanci to ko bambanta mana ita zuciya ita ke bada umarni to shi kuma rahi yake bada rayuwa na'am to amma fa ga su kamar gwaru-gwaru abun ba ko da an tsere kowa san me rai ko da an tsere zuciya kowa san me zuciya a bambanta su kuma na'am 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 ba wanda ya gaya maka inda yake har kai kanta to kuma ake manzo Allah ya ce in ka ji ka nutsu a ran naka now now ka ga da wani shi ne a yauwa ma nura kana tare da shi ko da a gurin zama ne wa alaikum assalam ko afena da haƙi yawa arama mun yi daga yake so ɗaya mai tsarawa ɗaya mai gudanarwa to wani ne mai tsarawa wani ne mai gudanarwa ga san dimbe wayo haka yake bada ansa yace wa qatala daudu jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha da zo fasara ce da ɗayan da ya kashe ɗaya ai matsalarsa bai san ba wanne ne fa'ili ba san ba wanne ne mafa'ulun bi ya ce ɗaya dai ya kashe ɗaya kuma haka ne Allah ne ya faɗa ko manzan Allah ya faɗa ce a tsakaninsu ko na'am malam hima ya ce ɗaya mai tsarawa ɗaya mai zartarwa na'am Allah ya samu dace waɗanda daga cikin fagen da malamai suke ta tattaunawa wataƙil kuma hisa leƙe-leƙe a babin da bai shafe kawar lokacin ina da daɗi wataƙilda akwai malaman mantiki ko da akwai malaman falsafa malaman philosophy ko wataƙil kai tsaye za su iya bambanta mana menene aikin rai menene aikin zuciya ko ni ma lokacin da nake sauraron hadisin ina tafiya a mota ina kokari in ji me ya kamata in ji sai na ta tambayar kaina to ina zo tantancewa tsakanin rai da zuciya ya kamata a bambance su ni ba zan iya tantance su ba kai tsaye da haka duk ra'ayin da ƴan uwa suka bada masu sauraro su tantance su shi menene bambanci tsakanin rai da zuciya wanda zai ƙara bincike sai ya ƙara bincike menene tsakanin rai da zuciya albirru matma'annat ilayhi an-nafs wa matma'anna ilayhi al-qalbu wal ism shi kuma zunubi ma haka fi an-nafs shi ma hine abin da ya sosa ranka wa taraddada fi sadri yayi kai komo a cikin zuciyarka ko a cikin kirjinka anan as-sadru manzan Allah na nufin al-qalbu sai ya ce wa in aftaka an-nasu wa aftauka ko da mutane sun baka fatawa sun baka fatawa sun baka fatawa ka tambayi kanka da kanka dai fatawa ba ta halastawa haka nan fatawa ba ta haramtawa duk yadda ka kai da dubara ka kudindine tambaya ka ji huwa malami to manzo Allah na gaya ma kai din ka tambaye zuciyarka me ta ce maka a bayan tambaya akwai mutane masu shegen wayo in suka ma tambaya kai kanka ka san ansar da suke so su baka da wani dan uwana nan da zai faɗi wata magana mun yi wata bakwai yana tambaya ta akan tambaya da nake bashin ansa yayi dubarar nake bashin ansa ranan da yazo kiri-kiri muka yi karatu da shi muka fita ya tsare ne ya ce kaza da kaza da kaza na yi dariya na ce ansar kaza ce sai ita ce tambayar da kake tun wata bakwai ya ce ita ce to kuma bayan na ansa mashi still
yace kuma ka tambaye zuciyarka ko abin da ka ji ranka yana tsaye in yadda ka ga mu haka abin yake to haka ansar take inda wani abu da ka rage to ba haka ansar take ba shine ma'anar istabti qalba ka tambaye zuciyarka wa in aftaka nasu fa aftauka ko da mutane sun baka fatawa sun baka fatawa duk matsala da ta taso in ba daidai bace mutane suna tambaya so suke su ji dan rugurugu lokacin GT na matsa jitin nan ba na an yi fatawa kuma mutane sun samu malamai tabbas sun ba su fatawa ai ga dalili kaza ku je ku karba duk da an gaya musu kuma suka zo suka tambaya yau da malam wane da malam wane da malam wane sun ce a karba su ma za su karba malam ma karba shine wa in aftaka nasu fa aftauka koda mutane sun baka fatawa sun sake baka fatawa zuciyarka tana baka ansa ta daidai da daidai so abinda zuciyarka ta karkata wannan ita ce magana ta gaskiya da gaskiya dan haka koda ka tambayi malami ka tambayi alkali ka tambayi mai fatawa ya baka har yanzu akwai kalubale a cikin zuciyarka wata matsala za ta taso mutun ya je gurin alkali a shigar da ƙara a dauki lauyoyi a ƙare shari'a a bashi gaskiya amma zuciyarsa tana ga masa anya babu zalunci to wannan shari'ar ba gaskiya bace ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana gidansa sai ya ji hayaniya a bayan daki kataniya ta barki sai fito tambaye su me yake faruwa suka ta rigima ce tsakanin wani da wani sai ce to ku saurara ku din irin da mutum ne kuma kuna kawo mun ƙara guri na ku kafa hujjoji yace ina yin shari'a ne daidai da hujjojin da aka kawo a gabana amma duk wanda na dauki haƙin da ba nasa ba na danka masa bisa iya jawabi da tsara zance da yayi yace to baba haƙi bana bashi yace wuta ce na yanka na danka a hannun shi in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari dan haka kenan dan alƙali ya ma hukunci baya nufin magana ta ƙari dan mai fatawa ya baka fatawa baya nufin magana ta ƙari har yanzu din kai babban alƙali ne kai ne kotun kodo zuciyarka ta gamsu wannan abin haka yake daidai ne e ta gamsu fadillahi alham bata gamsu ba akwai abin da ya susa a ranka to wani abin yana gaya maka akwai kuskure ka koma ka gyaro abin da ya daidai sai ka huta a ranar gobe alkiyama wannan shine hadisi na biyu imamu ahmad hin da ya rawaito shi a cikin musnad nasa da imamu ahmad ibn hanbal da imamu darimi sune suka rawaito su bi isnadin hasan ad-darimi a cikin usnad shi ma ahmad a cikin musnad tare da ad-darimi yana da littafi as-sunan wanda ya fi shahara da hi sunanul darimi amma da ya rawaito wannan hadisin a cikin musnad nashi inda zamu kalli hadisi zamu fidda fiqhu kamar haka kowane dan adam a cikin mu zai iya gane ayyuka da suke na nagarta na daidai haka ne ko ba haka bane me yasa aka ce haka ne na a fada mun zaka yi ka fahimci tambaya ta kuwa kowa yana iya gane aikin nagarta albirru ya ake gane albirru alaikum assalam na kowa ya jingina al'amarinsa ga zuciyarsa na in bai masa daidai ba to bari in ƙara ɗaya kuma sai in ƙara wata tambayar ta biyu ana iya gane abin da yake mummuna ne ya ake gane abin da yake mummuna ne kaje kana contemplating menene contemplating na abin da jama'a suka kyama wannan ka'ida mutsarida ce kowa idan zuciyarsa ta nutsu da abu alheri ne kowa idan zuciyarsa ta yi dar zunubi ne wannan ka'idar ga kowa ce ko ga wasu ɗaiɗaikun mutane ce malamin sun ce in aka bar hadisin haka akwai ɓarna albirru husnul khuluq nagarta shine kyawawan ayyuka wal ismu ma haka fi nafs zunubi shine abin da ya kai komo a zuciya wannan ka'idar idan aka batta kowa ga kowa ne da ba a harar haka ba ko in aka bata haka aka ce akwai hadari ba kowa bane zuciyarsa take karanta mashi saban Allah a matsayin saban Allah saboda haka in kan kyale mutun kace sai wanda zuciyarsa ta sosa to da za a aikata saban Allah sai aka ce ana magana akan mutanen da suke da tsoron Allah suke da bibiyar shari'a kuma suke da fahimtar shari'a to koda an zo ga mas'alar da ba su fahimce ta ba an bada ansa da hujjoji waɗanda suke su aka rinjaya to zuciyarsu za ta gaya musu akwai rahin nutsuwa a ciki da haka wannan ba ga ko ake magana ba in ga kowa ake magana akwai mutanen da ba sa jin daɗi sai sun yi barna to su ma tunda zuciyarsu ta natsu haka yi a bari akan kyakkyawa ne akwai wanda in ba bid'a suka yi ba sa jin daɗi akwai wanda in ba sabo kala kaza ba suka yi ba sa jin daɗi akwai wanda in ya samu kuɗi ba zai iya zama lafiya ba sai ya kahe shi duka a saban Allah zai dawo kuma ya dauki tarbiyar shi goma masallaci in ka sake neman sa a masallaci ka rasa to ya samu kuɗi in ka ga a masallaci bai da kuɗi yamma da kaga ka ce a dauki zuciyarsa ai hukunci da ita malamai suka ce ba zuciyar kowa ake magana ba ana magana akan mutane masu tabbaka addini waɗanda suka fahimci addini kuma suke kokarin tafiya daidai da daidai akan addini waɗannan su ake magana akan su da haka koda ka ajje ka'idar ba ka'ida bace da take tana aiki akan kowa da kowa albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas hadisi na gaba yana kwatanta mana mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda wabisa yana zuwa gurin shi manzon Allah ya gaya mashi ga abin da ka zo ka tambaya ji'ita tas'alu anil birri ka zo kai tambaya ne akan kyawawan ayyuka wannan yake nuna cewa ku dai Allah ya sanar da shi ga abin da wabisa ya zo ya tambaya ko kuma bisa sanin ɗabi'ar shi da take-taken shi manzon Allah ya fahimci ga abin da yake so yayi tambaya akan ta sai manzon Allah ya bada ansa wasu kuma suka ce a'a wannan yana tabbatuwa akan daidaikon mutane shine abin da ake kiran shi firasa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'aini llahi ku kiyayi hasashen mu'mini mu'mini ya kalle ka ya ma hasashi sai to guji tsoron shi waɗannan mutanen suna wani kallo ne da wani abu da Ubangiji Allah madaukakin sarki ke ara musu so akan samu masu imani su ce kaza kuma zai ga kaza ya faru ko kallon ka zai sai kaza sai wani akwai kaza to idan ana ni aka na kwana ana tashi sai ka ga wannan abin da ya gaya maka ya zama gaskiya shine abin da malamai suke kira firasa yana da bambanci da duba yana da bambanci da tsubbu kawai kallon fuskar ka zai sai Allah ya karanta masa wani abu a cikin yanayinka kuma Allah da sai ka ga wannan abin ya zama to kamar gaskiya bana mantawa akwai wani mutum ya rasu muna tafiya makarantar primary sai ya zo yake sadakar karago duka muka tafi da sauri muka karba a cikin abokan tafiya na primary akwai wanda aka bawa ya boye ya sace mai ka hannu wallahi da ya kalle shi sai ya ce wannan in ya samu sata he yayi da wanda yake sadakar da wanda aka gaya ba zan faɗa ba amma duka ina sanar da su ina kallon hoton gurin wallahi dai wallahi yayi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ina zuwa lokacin da na fara biyo ta kan wannan hadisin ittaqu firasatal mu'min he da wannan abin ya faɗo mun are kuma duk ranar zan faɗi hadisin sai abin ya faɗo mun a cikin kwakwalwata na san mutumin da shi kuma wani yaro tun yana ƙarami ana rubutun allo ya je ya zauna a gurinsa sai ya ce wannan ina tsammani sai ya zama kaza kuma da izinin Ubangiji sai da ya zama wannan abin kowa da haka ai ka tsufa duba bace kowane abu ne kana kallo sai Allah ya jefa abin a zuciyarka wannan shine abin da ake kira firasa kuma ko a garin nan ko a gidanka ma ki sai ga abubuwa da yawa suna faruwa Allah yana aro wani abu kamar na arhi sai ga abin kawai ya faru ko kuma kawai kana zaune sai ka ga wani tunani ya faɗo maka a zuciya sai a dauke tunanin ba za ka ga fassarar tunanin ba sai bayan shekara 10 sai ka ga yadda kai wannan tunanin haka abin yake faruwa ba mafarki bane ba komai ba so kamar ishara ce Allah ya maka wani abin zai faru amma sai a dauki a kwakwalwarka sai abin ya faru sai ka gani yana cikin firasa sai aka ce to shi ma manzon Allah yana irin wannan firasa din na sha faɗa a karatu shahararren abin da malamai suke bada hujja da shi shine abin da ya faru ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i yayi yawo ya gaji a gungurumin daji a neman sa na karatu sai ya samu wani mutum da gida a bakin titi ko a bakin hanya yana zuwa yayi sallama kawai sai mutum ya fito yana kallon fuskar sa ya ce wannan mutumin marowaci ne yana kallon sa amma ga mamakin sa wannan mutumin sai ya kama masa doki ya sauko aka kai dokin aka daure aka kawo ciyawa aka tsara mashi aka kawo ruwa aka arje masa shi aka yi masauki aka bashi kimfuda da abin sallah da abinci da ruwa yayi bacci ya huta aka kawo masa abinci da rana aka kawo masa da daddare aka kawo masa da safe yace to zai wuce yace to ya kawo sirfin sa ya dora masa ya daure ya taka kafa ya hau sai ya saki dan zamu sai yace masa tsaya sai ai dokin ka yaji ciyawa ta kaza ya sha ruwa na kaza kai kai kwadan naira kaza ka ci abincin kaza ka sha ruwan kaza amma hidima ta kaza dan haka ba za ka wuce ba sai ka cike wannan kudin ka biya a zuciya sai ce alhamdulillah abinda ne har sai bai fada a banza ba kenan wannan da take fara sai aka ce to wata kin daga kallon fiskar shi ne manzon Allah yayi hasashen ga abin da ya kawo shi kuma wannan abin ya zamanto gaskiya wallahu ta'ala a'lam sai ce masa jita tas'anu 'ala al-birri sai ce masa qultu na'am sannan sai matsala kusan ta karshe wanda ina ga akanta zan takaita ita ce mas'alar fatawa shine mutane su dena yaudarar kansu akan fatawa kamar da na fara bada a cikin karatun mutane sukan kudindine matsala sai aba malami ita a kudindine idan ba mai kaifin hankali bane to an caji shi sai abu ya faru yake da ana kotun ana cewa ai malam wane ne ya fada malam wane ne ya fada wani lokacin kuma wani rikici ne za a kawo maka wata matsala a ce ai malam wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai kuma ya akalli wani irin response ne zaka da ka dan yi wata magana ka dan ce to daga nan a daina cewa malam wane kuma ya adatin da kai ne na kurkusa ai a ce ai malam wane ne ya ansa wannan tambayar aka wani lokaci suka ma a makarantar mata aka mun tambaya tattauna a cikin aji na fada kawai da aka yi a gaba ka sai mala abba ne so ita fatawa tana da bukatar a yi ta ka tsantsan ana kuma kudindine ta suna ba da labari a Najeriyance da abin da ya faru ga dan Sakkwato ake cewa ko dan Barno matar shi ta mutu sai ya zo tambayi malami sai aka ramu kallah idan kana da godiya in ta mutu ka iya hawa yarta malai ce ah iya mana almajirai suka ce in ya ce mai zai hana ce babu abinda zai hana babu nassi ba qur'ani ba hadisi dalibai suka ce in ka bubbuga tukunna ka tambaya ya ce ba wani abu da zai hana ya ke nan ana nan ana nan ana nan ba a kwata tara ba kawai a ga yarinya da ciki to me yake faruwa yarinya ba a mata aure ba a gidan babanta da wane ne kuma ga ciki aka bu aka ce to me ya faru aka kawo uban yarinya me ya faru ce wallahi mallan da tambaya har da wani ya gane ko yake wallahi malam na tambaya shi kaga tambayar da yake daban ansar da malami yake bashi daban da haka duk lokacin da aka kudinduno tambaya in ka san ka kudindine ta to kai ma fa tambayar ka daban ansar da ake baka daban kuma a daidai lokacin zuciyarka ta ma alƙalanci wannan ansar ta tace ko ba ta ka bace ba idan mutum yana da kyakkyawar zuciya yana da san bin shari'a to wannan hadisin ya isar masa ka'ida a cikin rayuwa duk abin da ka ji zuciyarka ta sosa to koda garaji ya dauke ka ka aikata hika dage da istighfari dan to ba zuwa ga Allah madaukakin sarki in za ka iya ka yi kokari kar ka aikata shi har sai ka san hakikanin me shari'a ta faɗa zuciyarka ta nutsu da shi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya karawa ma da lafiya da imani amin ina roƙon malam da ƴan uwa akan wani aiki da nake nema ina fatar Allah tabbatar min da
wanda ya fi alkhairi to muna addu'a idan aikin alkhairi ne a gare ka alkhairi ne ga addininka alkhairi ne ga rayuwarka ta duniya da lahira ubangiji Allah tabbatar maka shi idan kana da fitina da shi a cikin rayuwarka ko a cikin addininka ko cikin lahirarka Allah ya canja maka da wanda ya fi ka alkhairi ya baka amincewa da shi dukkanin ƴan uwa masu addu'o'i na alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkanin abubuwan da muke tsoro yake tada mana hankali ubangiji Allah ya magance mana shi Allah ba mu zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu Allah ba mu zaman lafiya a cikin wannan gari namu Allah ubangiji ya ji kan mahaifanmu ya gafarta musu mu kuma ubangiji Allah ka ba mu ikon cikawa da imani ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ka ji kan su Allah ka tausaya musu marasa lafiya mu ubangiji ka ba su ladan lahin lafiya ka yaye musu abin da ke damun su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.